إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا إنقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركمو دساك سادوا أولنا مبقيري ميتار البركة أولنا أنقوى تزريا أولنا مسلاتينا مسجد الصديق domin ci gaba da karatun littafinmu al-usulu thalatha wanda malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa. Idan ban manta ba, wannan shine darasinmu na 15. A yau muna ranar Lahadi wanda ya daidai ga 5 ga wanda ya daidai da 15 5 ga watan musulunci, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446, wanda ya daidai ga 17 ga watan 11 miladiyar Isa alaihi salam shekara ta 2024. Za mu tashi inda mala yake cewa rabbu huwal ma'bud. Kamun nan mun dan yi hashin karatu kusan wata guda, dalilin jinya ta dan uwa malam Sauban, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya. Allah ya sa wannan kafara ne gare shi. Sauran ƴan uwanmu musulmi wanda ba su lafiya, Allah Ubangiji ya ba su lafiya. Mu kuma Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana lafiya. Idan mu manta ba, malam baya ya koro bayani da alamomi da dalilai wanda za su sa bawa ya san Ubangijin shi. Wannan ayoyi mala ya mana bayanin su a baya. Za mu tashi inda mala yake cewa war rabbu. Idan aka ce Ubangiji huwal ma'bud, shi ne abun bautawa. Wad dalilu qauluhu ta'ala, mala ce dalilin mu akan haka shi ne fadar Allah madaukakin sarki, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, ya ku taron mutane ku bauta ma Ubangijinku, alladhi khalaqakum, wanda ya halicce ku, walladina min qablikum, da mutanen da suka gabace ku, la'allakum tattaqun, koda kuwa za ku samu taqawa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan, Allah madaukakin sarki wanda ya sanya muku ƙasa ta zamance shunhuda ne, was-samaa bina'an, ya sanya muku sama ta zamanto rihi ne, wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah madaukakin sarki ya sabkar da ruwa daga sama, fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, sai ya fitar da ƴaƴan itace arziki ne a gare ku, fala taj'alu lillahi andadan, Allah ya ce kada ku sanya ma Allah abokanin tarayya, wa antum ta'lamun, alhali ku kuma kuna sane. Qala ibnu kathirin, malam yake cewa, ibnu kasir yake cewa rahimahullahu ta'ala, Allah Ubangiji ya rahamshe shi, yake cewa al-khaliqu li hadhihi al-ashiya, Allah da ya halicci wa'annan abubuwan, huwa al-mustahiqqu lil-ibadati, shine Allah madaukakin sarki wanda ya cancanci a bauta mishi. Nan inda malam yake cewa war rabbu huwa al-ma'bud, malam yake cewa Ubangiji shine abun bautata ma. Nan da malam yake cewa Ubangiji shine abun bautata ma, kamar malam yana maka waiwaye ne akan ayar da ya yi magana a baya, yake cewa inna rabbakum, lalle Ubangijinku, Allahu shine Allah, allazi khalaqa as-samawati wal ard, wanda ya halitta sammai da kasai, fi sittati ayyamin, a cikin kwana 6, summa stawa alal arsh, sannan ya daidaita akan al arsh, yughshi al-layla an-nahar, yana mai duhun dare da hasken yini, yatlubuhu hafifan, kowanne daga cikin su yana riskar dan uwan shi, wash-shamsa wal-qamar, da rana da wata, wannujuma da tauraru musakharatin bi amrihi abun horewa ne da al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ala lahul khalq wal amr lalle Allah madaukakin sarki shine yake halittawa shine yake da al'amari tabarakallahu rabbul alamin ya daukaka Allah ubangijin tahalikai ala lahul khalq wal amr mun yi bayani a bayanan cewa Allah shi yake halittawa babu wani mutum da yake halittawa kamar Allah subhanahu wa ta'ala wal amr Allah kuma shi yake da al'amari shi yake da sha'ani a cikin addinin musulunci Allah shi yake cewa ayi shi yake cewa kar ayi shi yake cewa shi yake sanyawa shi yake hanawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana koya ma mutane to kakaza ayin kuma kakaza a bar shine mala yake cewa war rabbu huwal ma'bud ai Allah madaukakin sarki shine abun bautawa ai huwal ladzi yastahiqu an yu'bada Allah shine ya tantance shi kadai a bauta mishi aw huwal ladzi yu'badu listihqaqihi lil ibadati koko kace shine ake bauta ma saboda shi kadai ne ya tantanta a bauta mishi wannan yana nihin cewa duk abubuwan da ake bauta ma duk gumakan da ake bauta ma da masu bauta ma rana ko masu bauta ma wata koko masu daukar bokaye allolin su sune za su shige musu gaba a cikin al'amuran su ita wannan dukkan su ba abun bauta bane na gaske kawai abubuwan bauta ne mutane sun kirkire su ne domin su jingina ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce ar-rabb ana nihin da shi wanda yake halittawa kuma wanda yake da mulki akan dukkan abubuwan da suke faruwa a ban ƙasa sannan wal mudabbiru li jami'il umur sannan shine yake da ikon ya caccanza al'amurra su faru yadda ya so su faru sawa'an sun yi mana dadi ko kuwa annan abubuwan ba su yi mana dadi a rayuwa ba dan haka mutum ba zai taba gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shine wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai sai idan mutum yana dubawa akan wasu abubuwa guda biyu abu na farko shine mutum ya zanki kallo kamar yadda malamin mana bayani a cikin wannan aya mutum ya zanki kallon abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a doran ƙasa kamar dare da yini da rana da wata da sama da ƙasai da duwatsu haka kuma da tauraro dukkan su waɗannan abubuwa ne waɗanda suna nuna cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine ya cancanta a bauta mishi ba dan komai ba saboda shine ya samar da waɗannan abubuwa idan muka koma alqur'ani mai girma za mu taddo cewa akwai hujjoji da yawa da suke nuna mana cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai ya cancanta a bauta mishi ba tare da an gama shi da wani ba alqur'ani mai girma yana dauke da hujjoji da bayanai masu nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala lalle shine kadai sarkin da ya kamata a bauta mishi kadai idan muka koma alqur'ani za mu taddo akwai adilla akwai hujjoji dalailun tadullu ala al-khalq wal ijad wal ikhtira akwai hujjoji a cikin alqur'ani mai girma masu nuna cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine yake halittawa sannan shine yake samar da abun da babu shi sannan shine yake kirkirar da abubuwan da muka sani da abubuwan kuma da bamu sani ba ko shakka babu cewa samuwar halittu a doran ƙasa sannan da faruwar wasu abubuwa waɗanda ba su taɓa faruwa a can baya ba kamar misalin samuwar sama da samuwar ƙasa da samuwar rana ko da samuwar wata ba mu taɓa ji ba ko a cikin gatana a ce akwai wani abun bauta wanda ya taɓa samar da waɗannan abubuwan banda Allah subhanahu wa ta'ala to samuwar waɗannan abubuwan da halittu da suke rayuwa a doran ƙasa wannan dalili ne mai nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne wanda ya kamata a bauta mishi sannan samuwar waɗannan abubuwan sawa'an ka san yadda aka yi suka samu baka san yadda aka yi suka samu ba wannan yana nuna ma cewa lalle akwai mutumin da akwai Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya samar da wannan abu misali da za a ce hili ne kake da a wani wuri wani ya je ya yi shigiwa ko ya aza katanga zai fara gini koda ka tardo shi koda baka tardo shi ba kai dai ka san cewa katanga ba za ta yi kanta ba haka burgi ba zai kawo kanshi ba akwai wanda ya kawo shi haka abubuwan da muke rayuwa da su a doran ƙasa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba dalilai ne mai nuna cewa lalle akwai Allah subhanahu wataala shine ya samar da waɗannan abubuwan Allah yake cewa ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard Allah yake cewa ban halartar da bayu ban samar da bayu na ba ban tsinkayar da su ba lokacin da za na halitta sama ko lokacin da za na halitta ƙasa Allah yace wala khalqa anfusihim Allah yace haka ban tsinkayar da su ba ban halarto da su ba lokacin da za na halitta su a su a karan kansu Allah yace wa ma kuntum muttakhidal mudillina adudan Allah yace ban kasance ina doka masu batarwa ba sune abokan taimakekeniya ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa awala yadhkurul insan shin yanda shi dan adam ba zai tuna ba anna khalaqnahu min qablu lalle mu muka halitte shi gabanin haka walam yaku shay'an kuma bai kasance ba wani abu wanda ada akwai shi Allah subhanahu wa ta'ala yace mu ne muka samar da shi haka idan muka koma alqur'ani mai girma zamu ga cewa dukkanin abubuwan da suke faruwa a doran ƙasa akwai Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamata a bauta mashi kadai ya san da samuwar waɗannan abubuwan sannan duk wani abu da zai faru ko duk wani abu da zai canza ko duk wani abu da zamu gani a rayuwa to tabbas akwai Allah shine ya so wannan abin ya faru kuma shine ya so wannan abin ya samu saboda yayi nihin wannan abin ya samu idan da zamu lura a cikin samuwar ruwan sama idan da zamu lura a cikin jishiya ba dare da yini idan da zamu lura a cikin hitarwar da tsirrai suke yi wannan ba abubuwa bane wanda suna faruwa hazar ba abubuwa bane wanda su suka ga dama suke harar da kansu a'a akwai Allah subhanahu wa ta'ala shine ya so wannan abubuwan su haru Allah yake cewa alam naj'alil arda mihadan shin yanzu ba mu muka sanya ƙasa ta zamanto shin hida ba wal jibala autadan muka sanya duwatsu su zamanto turakai ne wa khalaqnakum azwajan muka sanya ku cewa lalle ku zamanto bibi ma'ana ku zamanto mace da namiji da Allah subhanahu wa ta'ala ya so dukan mu sai yayi mu maza ashe samuwar mu cewa namiji da mace Allah ya so hakan ne ta faru da ake samu a wani gida duka ayya mata ne a wani gida a samu duka ayya maza ne a wani gida a samu Allah ya cudanya ba wai hazar bace ba wai tabi'a bace ta samar da haka a Allah subhanahu wa ta'ala ya san da faruwar hakan kuma ya so hakan ta faru ne shi yasa take faruwa haka idan muka koma alqur'ani mai girma zamu tarro akwai dalilai masu nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci abubuwa sannan kuma ya gwane ya kware a wurin halitta waɗannan abubuwan ta hanyar da zaka ga abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta idan ka kalle su zaka ga cewa waɗannan abubuwa ne da sun gama tsaruwa abubuwa ne da sun gama halittuwa abubuwa ne da babu wani injiniya da zai zo ya ga cewa akwai kuskure ko akwai matsala a cikin waɗannan abubuwan Allah yake cewa wa taral jibal Allah yake cewa kana ganin duwatsu tahsabuha jamidatan kana tunanin cewa waɗannan duwatsun tsaye suke cak waje guda wa hiya tamurru marra sahab Allah yace alhali su ku waɗannan duwatsun suna tafiya ne irin tafiya ta gizagizai Allah yace sun Allahil ladzi atqana kull shay wannan shine aikin Allah wanda ya gwanance ya kwalailaice akan halitta dukkanin wata nau'i na halitta da muke gani Allah yace innahu khabirun bima taf'alun Allah madaukakin sarki masani ne da abunda mu muke aikatawa haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan Allah madaukakin sarki shine ya halicci sammai guda bakwai sannan kana ganin su wata tana bin wata Allah yace ma tara fi khalqir rahman min tafawut bazaka taba gani ba a cikin halittar Allah bazaka taba ganin wani lago ba bazaka taba ganin wani tabo ba bazaka taba ganin wata kasawa ba ko hihiko a halittar Allah Allah yake cewa farji'il basar Allah yace ka koma daga baya ka ƙara kallon sama hal tara min futur shin zaka ga wata tsaga a sama wannan shike nuna mana cewa Allahn da ya gwarance ya kwalailace akan hadan wa akan halitta wa'annan abubuwa shine Ubangiji wanda ya kamata a bauta musu shi kadai idan muka koma alqur'ani mai girma zamu taddo da lalle da hujjoji na alqur'ani mai girma masu nuna cewa duk wani motsi da kake gani a doran kasa duk wani motsi da kake gani kana yi a gabakka hannunka da zaka daga kai abun da kake so jikinka da zaka daga ka tashi kai motsi duk wata halitta da kake ganin tana yawo a doran kasa to Allah madaukakin sarki shine ya hore mata ya bata damar ta yi wannan motsin da take yi da Allah subhanahu wataala bai so ba a yau sai a ce hannunka da kafarka ba su aiki saboda Allah bai hore musu ba da su ma aiki a yau zaka iya tashi a ce idanunka ba su gani ba dan komai ba saboda Allah subhanahu wataala bai hore musu ba da su gani a yau zaka tashi a ce wata gabakka ba ta aiki to Allah ne bai hore mata ba da ta yi wannan aikin ashe duk motsi da muke gani na itace da motsi da muke gani na tsuntsaye da motsi da muke gani namu Allah madaukakin sarki shine ya hore mana wannan motsin da Allah subhanahu wataala bai so ba wallahi babu wata gaba da za ta motsa a cikinka domin ta amfanar da kai Allah yake cewa alam yarau ila tsairi shin bisa gani ba zuwa ga tsuntsaye musakharatin fi jawis sama'i suna yawo Allah ya hore musu suna yawo a cikin sarari wanda yake tsakanin sama da ƙasa Allah yake cewa ma yumsikuhunna illa Allah wa'annan tsuntsayen da suke tashi suna yawo a sararin sama Allah ya ce wallahi babu mai rike su sai Allah da Allah ya ga dama sai sun yi sama sai su fado Allah ya ce inna fi dhalika lalle a cikin haka la ayatin akwai ayoyi liqaumin yu'minuna ga wa'ansu mutane wa'anda su suna yin imani da abubuwan da suke gani na halittun Allah subhanahu wataala wannan yana nuna mana cewa Allahn da yayi wannan halittun shine kadai Allahn da ya kamata a tsaya a bauta ma ba tare da an hada shi da wani abin bauta ba kai da Allah subhanahu wataala ya hore ma motsi Allah subhanahu wataala yake arzuta ka ta inda baka zato ina kai ina zuwa wajen wani domin ya baka laya ka darma ko domin ya ma duba ya ce kaza da kaza za su same ka ya kamata ka yanka kaza da kaza kamun wa'annan abubuwan abu nawa ne wanda Allah subhanahu wataala ya kiyaye ka wanda kai baka sani ba shine mala yake ce maka war rabbu shi ubangiji huwal ma'budu shine ya kamata a bauta mashi kadai shi yasa lokacin da aka tambaye wani bakawai aka ce mishi wasu alamomi ne ke nuna cewa lalle akwai Allah wannan bakawai yake cewa ya subhanallah innal ba'ira la yadullu ala al ba'ir innal ba'ra la yadullu ala al ba'ir wa inna athra al aqdami la yadullu ala al masir fa sama'un dhatu abraj wa ardun dhatu afjaj wa biharun dhatu amwaj ألا يدل على وجود اللطيف الخبير أكتم بيوان بقوي أكتم شوي وان ألا موميني أكي غانا تيوا ألا شي كدي يكمات أبو داما يتي أي أبنكي ودبو بي إدان كغانيسو أداجي ينانونا تيوا أكوي ميكي آياسو إدان كغا دبو بي أداجي كنونا تيوا زاكا دوكا أسن ننزا هغانا تيوا للي أشي أكوي ميكولادسو وانن bakauyen yake cewa kuma sayu na tahiya suna nuna cewa lalle akwai wanda ya tahiya saboda sayu ba za su fito haka nan banza ba idan kaga sawun mutum to tabbas alamuna nuna cewa wani mutum ya bi ta wannan hanyar yake cewa yanzu ita wannan samar da muke gani da ita wannan kasar da muke gani da wa'annan tekun da muke gani ai dukka suna nuna mana cewa akwai Allah subhanahu wataala wanda ya cancanta a bauta mishi shine ya samar da wa'annan abubuwa sannan abubuwan da za su taimaka ma mutum ya san cewa lalle Allah subhanahu wataala shi kadai tantanta abauta mishi sai mutum yana dubawa a cikin ayoyin alqur'ani idan muna duba ayoyin alqur'ani da abinda Allah ya sabkar na alqur'ani na shari'a da yadda za a yi wa'annan shara'o'in da hukuncen da Allah subhanahu wataala ya sabkar da su a cikin alqur'ani wannan yana nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai ya cancanta abauta mushi kadiba yanzu idan da zamu kalli sallah yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ta yadda zaka yi raka'a biyu kai raka'a hudu kai raka'a uku da za a tambaye ka meye hikima a cikin wannan da ba zaka iya bada amsa ba haka Allah ya tsara ta za a yi ruku'u idan an yi ruku'u ga abin da za a ce idan an yi sujuda ga abin da za a ce idan an yi ƙari ga yadda za a yi ta gyaru idan an yi ragi ga yadda za a yi ta gyaru idan mutun yana balaguro yaya za a yi sallah idan mace tana shayarwa ko idan mace tana da ciki ya ne hukuncen sallar ta haka idan ka dauki azumi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana cewa mu yi azumi sannan wace hikima ce ta sa Allah ce mu yi azumi yaya ne za mu yi mu kare azumi idan mun kare azumi to menene kafaran mu haka mutumin da yake balaguro shi ma menene Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada mishi na falala akan cewa ya aje azumi har lokacin da azumi ya wuce sai ya ramka haka idan ka dauki zakka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da ita ya hore ta ya gaya mana ta yaya za a hiddata in an hiddata da suwa ne ne ya kamata a ba kuma daidai nawa nawa ne ya kamata a ba su wannan yana nuna ma cewa duka wannan shara'o'in suna nuna ma cewa wanda ya tsara su ba wani mutum bane irina wanda ya tsara su ba wani mutum bane irinka wani sarki ne wanda shi kadai ya kamata a bauta mu a cikin wannan abubuwan da ya tsara na ibada abinda yake tabbatar mana da haka Allah yake cewa afala ya tadabbaruna alquran shin yanzu mutane ba za su lura ba a cikin alquran Allah ya ce walau kana min inda ghairillah da dai a ce wannan alquranin ba daga Allah yake ba a wajen wani yake la wajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ya ce lalle ko mutane da sun samu sabani mai yawa a cikin alquran da a ce ni ne ko kai za mu rubuta yadda za a yi sallah to tabbas da sai mun yi mantuwa zamu ce ayi wani abu kuma in an yi gaban mu ce a ka ai amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to da za mu dubawa a cikin alquran ba da a ce ba Allah bane ya sabkar da shi to da mun ga sabani kau kala kala shine mala yake ce maka ubangijin da ya hore wa'annan halittun da kake gani da ubangijin da ya tsara maka wannan ibadar da kake gani wanda kana yin ta ba tare da ka cutu ba za ka tashi kai sallah ba tare da ka gashi ba ba tare da kana hucci ba ba tare da ka kagara ba shine mala yake ce ma ubangijin da ya hore ma wannan abubuwan mala yace huwal ma'budu shine kadai ya cancanta a bauta mishi ba tare da an hada shi ba da wani a wajen bauta mala yake cewa wad dalilu ai dalili malam zai baka dalili daga qur'ani mai nuna cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ya cancanta a bauta mishi shine yake cewa ya ayyuhan nas ya ku taron mutane ubudu rabbakum ku bauta mu ubangijinku alladhi khalaqakum wanda ya halice ku ya ayyuhan nas alqama yake cewa a cikin asbabun nuzul nawahidi yake cewa idan Allah ya ce ya ayyuhan nas a cikin suratul baqara to Allah yana nihin da shi mutanen makka ai mutanen makka wa'anda ba su yi imani da abin da Allah ya zo da shi ba suna shirka suna kwankwanto a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan su ne Allah yake kira a wannan aya ya ayyuhan nas ya ku taron mutane na duniya gaba ɗaya ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta mu ubangijinku wanda ya halicce ku a nan wannan kalmar ta ubudu umarni ne na bauta ku bauta mu ubangijinku malaman tafsiri suka ce wannan shine umarni na harko da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara badawa a cikin alqur'ani mai girma shi yasa da Allah ya tashi bada umarni na harko da Allah ya bada ba sallah bace umarni na biyu da Allah ya bada alqur'ani ba azumi bane ba zakka bace umarni na farko da ya fara zuwa alqur'ani mai girma shine a bauta ma Allah shi kadai shi yasa idan aka tashi ana wa'azi kan tauhidi akan abauta ma Allah shi kadai sai mutane su zan kisatan ko an matsa musu ko an damu mutane abu ne wanda dole sai ya tabbata ne duk wata ibada take tabbata idan kuma bai tabbata ba duk wata sallah da wasu nafilfili da wata sadaka da wata zakka ba za ta taba amfanin mutum ba a ranar tashin alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Allah yake cewa ubudu rabbakum, Allah yace ku bauta mu ubangijinku. To kaman mun tambaye Allah, to dan mi za mu bauta maka? Sai Allah yace allazi khalaqakum, wanda ya halicce ku, walladhina min qablikum, da mutanen da suka gabace ku, la'allakum tattaqun, Allah yace tabbas idan kun yi haka, tattaqun, za ku samu takawa, za ku samu kariya daga azaba Allah ta duniya, daga azaba Allah ta lahira. Ashe kaga a lokacin da Allah yake ma bayani, Allah shi ya halicce mu da ya ga dama, sai ya ce ku taron mutane ku bauta mana. Amma dan Allah ya nuna maka kai ma kana da daraja a wurin shi, kamar ka tambaye shi dalili, sai ya ce ma allazi khalaqakum, wanda ya halicce ku. A ƙarƙashin wannan malamai suna ba da wata fa'ida, suke cewa a duk lokacin da kake yi ma mutum bayani, misali a ce ɗanka ne ko yaranka ne ko wani mutum ne wanda yake ƙarƙashinka, to ba za ka san ki ba shi umarni ba haka kawai, a cikin umarninka ka zan ki gaya mishi hujja mai nuna cewa idan ya yi wannan abin to zai tsira. Idan yaranka ne kake mahaɗa, ba za ka ce mishi ba ka bar kaza ka yi shuru, a'a, ka gama mishi da wasu dalilai masu nuna cewa a cikin barin kazan nan akwai tsiran shi, a cikin yin kazan nan akwai amfanin shi. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya fara yin haka. Idan ku Allah subhanahu wa ta'ala ya yi haka domin mu gamsu, domin mu yi abin da yake so mu yi, to mu ne ya kamata a ce mun yi wannan domin mu sa waɗanda suke ƙarƙashinmu su yi abin da su ma zai sa su tsira a rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu ta lahira. A nan da Allah yake cewa la'allakum tattaqun, ko da ku za ku samu kariya. Wace irin kariya? Kariya daga azaba Allah a duniya, kariya daga azaba Allah a lahira. Babu abin da zai sama ma mutum kariya a duniya, abin da zai kare ka daga bala'i na duniya da abin da zai kare ka daga musibu na lahira, kamar shi ne ka yi taqawa, ka ji tsoron Allah. Abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi, duk yadda ake shin daɗin shi a daure a yi. Abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bari, to duk yadda ake shin daɗin wannan abin, to a yi haƙuri a bari. Wannan shi ne abin da kaɗai zai nema maka kariya da tsira da azaba Allah ta duniya da azaba Allah ta lahira. Babu wani mutum da zai yi tsaye ya ce idan ka yi kaza ka yi kaza, a lahira idan mun haɗi lahiran mata mu ce mu ke ba da aljanna, za mu sa ka aljanna. Babu wani mutum da zai laɓe a ɗaki ya baka wani wuridi ya ce ka je ka hole ka yi rayuwarka yadda kake so, idan ka yi wannan wuridin idan mun haɗu a lahira, lahiran mata mu ce mu za mu sa ka aljanna. A'a, Allah ya ce la'allakum tattaquna, idan dai kana so ka samu kariya, kamar wata riga ce za ka sa ma kanka wadda za ta kare ka daga fitintunu na duniya kuma ta kare ka daga fitintunu na lahira. Wannan shi ne zai sa ka tsira idan mutum ya bi abin da Allah ya ce a yi, ya bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. A duk lokacin da kuma mutum ya ki barin wannan, to babu wani halitta da zai yi maka tsaye a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka tsira, in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane. Shi yasa anan ana ta nuna ma mutane su kama Allah, su saki shehunansu, su saki abubuwan da suke bauta ma. Amma mutane suna ganin cewa liƙa hoton wani ko kiran wani, in wani bala'i ya same ka shi ne zai sa ka tsira. Shi yasa Allah ya ce yake ma kowa hannun shi mai sanda, yake cewa la'allakum tattaquna, ko da ku za ku samu kariya, ko da ku za ku samu riga da matsayi wanda zai kare ku daga fitintunu na duniya kuma ya kare ku daga fitintunu na lahira. Bin Allah shi ne kadai abin da zai sa ka tsira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari mai nuna cewa bin Allah shi kadai ne zai sa ka tsira, lokacin da yake ba mu labari a lokacin da Allah ya halaka Samudawa. Allah yake cewa wa amma Samud, amma kaga Samudawa fa hadainahu, sai muka nuna musu hanya ta shari'a. Fastahabbul ama ala alhuda, Allah yace sai suka zabi bata akan shari'a. Fa akhadathum sa'iqatul adhabil hun, Allah yace sai ta kama su tsawa ta azaba ta wulakanci. Allah ya ce bima kanu yaksibuna saboda abubuwan da suka kasance suna aikatawa wa'annan sun saba ma Allah amma Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu tsawa ta azaba wulakantatta azaba ta halaka su ba dan komai ba saboda abun da suka kasance suna aikatawa sai Allah ya ce wa najjaynal ladzina amanu amma duk da mun halakar da su sai muka tseratar da wa'anda suka yi imani wa kanu yattaquna Allah ya ce sun kasance suna tsoron Allah sun kasance suna tsayawa inda Allah ya ce ba tare da sun ƙara ba ba tare da sun rage ba sun kasance suna bin manzon Allah sau da ƙafa Allah ya ce wa kanu yattaquna sun kasance suna tsoron Allah ashe a ƙalƙashin wannan ayat babu wani mutum da zai tseratar da kai ko a duniya ko a lahira ba indai ba Allah subhanahu wa ta'ala kabu ba idan kabu Allah kuma duk yadda bala'i ya zo duk yadda masiha ta zo duk yadda jarabawa ta zo to zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana kubutar da kai ba dan komai ba saboda ka tsaya inda ya ashe ka Allah yake ce mana samudawa Allah ya turo musu tsawa ta azaba ta wulakanci amma duk da haka Allah ya tseratar da wa'ansu mutane wa'anda su sun yi imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo musu da shi a ƙalƙashin wannan aya Ibnu Kasiri yake cewa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun Allah ya tseratar da wa'anda suka yi imani kuma sun kasance suna bin umarnin Allah min bayni adhhurihim yace tsakanin samudawa lokacin da azaba ta hito Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da wani da wasu mutane lam yamassuhum su'un babu wata cutarwa wanda ta samu wa'annan mutanen wala nalahum min darar Ibn Kasir yake cewa babu wata cuta da ta samar da su bal najahumullah Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su ma'ana bigihim salih tare da annabinsu annabi salih alaihi salam bi imanihim ba dan komai ba Allah ya tseratar da su daga wannan azabai saboda sun yi imani wa taqwahum lillahi azza wa jalla saboda tsoran su ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan tsoran da suke ma Allah shine Allah ya sa wannan rigar ta kariya lokacin da bala'i ya zo lokacin da musiba ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da wa'annan mutanen haka al-imamu tantawi a cikin at-tafsir al-wasit yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani cewa lalle falalar da ya yi ma masu imani da rahamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wa'annan mutanen wa'anda suka yi imani sai ya tseratar da su daga azaba ta duniya daga azaba ta lahira saboda me yasa Allah ya tseratar da su kanu yattaquna Allah sun kasance suna tsoron Allah wa yasununa anfusahum an kulli ma la yardihi suna kare kawunansu daga dukkanin abun da Allah bai yarda ba da abun da aka ce ma wannan abun bid'a ne Allah bai yarda ayi ba da abun da aka ce maka wannan haramun ne Allah bai yarda ayi ba to idan dai kana so ka samu tsira a duniya da lahira barin wannan abun shine ya zama alkhairi a gare ka koda ko malam wane ya ce ayi saboda malam wane bai isa ya tseratar da kai ba daga duniya ko daga lahira in dai ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kuka bi da kai da shi haka al-imamu tabari a ƙalƙashin wannan aya yake cewa wa najjaynal ladina amanu muka kubutar da wa'anda suka yi imani min al-azabi daga azaba saboda me yasa Allah ya tseratar da su al-imamu tabari yake cewa alladina wahadullah ba dan komai ba Allah ya tseratar da su saboda su mutane ne wanda ba su yin shirka ba su hada Allah da wani a wajen bauta wa sadaqu rusulahu saboda wa'annan mutanen sun gaskanta manzannin Allah ashe babu yadda za a yi mutum ya samu kariya babu yadda za a yi mutum ya samu tsira daga azaba Allah alhali shi zai ce zai yi abin da ya zo daga alqur'ani ne ya bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi al-imam at-tabari yake cewa wa kanu yakhafuna Allah sun kasance suna tsoron Allah saboda kar azaba ta same su akan kafircin da mutanen su suka yi su ma da a ce sun yi wannan kafircin al-imam at-tabari yace tabbas da wannan azaba ta same su fa amanu al-imam at-tabari yake cewa sai suka yi imani ittiqa'an lillah saboda su suna tsoron Allah wa khawfi wa idi saboda suna tsoron kamu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa sadaqu rusulahu suka gazganta manzannin Allah wa khala'u al-alihata wal-andad al-imam at-tabari yake cewa suka cire duk wasu abubuwan bauta wal-andad da dukkanin wani nau'i na kishiya ga Allah subhanahu wa ta'ala suka yi watsi da wannan abubuwa shine dalilin da yasa Allah yasa suka tsira lokacin da tsawa ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da wa'anda suka yi imani su bu su ma san ana yi ba haka al-imamu shanqiti a cikin adwa'ul bayan yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari a ƙarƙashin wannan aya sabu Allah ya bamu labarin cewa ya halaka samudawa da tsawa amma a ƙarƙashin labarin sai Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa annahu najjal ladina aman Allah ya tsiratar da wa'anda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna jin tsoron Allah suna tsayawa inda Allah ya aje su suna kin wucewa inda Allah subhanahu wa ta'ala bai ce a wuce ba al-imam shanqiti yake cewa wal murad bihim abunda ake nihi da su sune salih shine annaban Allah salih wa man amana ma'ahu min qaumihi da wa'anda suka yi imani da shi daga cikin mutanen shi wa hadha al-ma'na waridun fi ghairi hadha al-mawdu yake cewa Allah yana kawo irin wa'annan ma'anonin a cikin ayoyi daban-daban a cikin tarihin annabawa daban-daban dan Allah ya nuna maka dirrinci duk wahala duk yadda abu ya rantsabe Allah ba zai taba mantawa ba da mutanen da su sun tsantsance mishi bauta da mutanen da shi kadai ne suka kasance suna bauta ma ba tare da sun hada shi da wani ba a wajen bauta al-imamu shanqiti yake cewa Allah ya bamu labarin irin wannan a lokacin da Allah ya halaka samudawa sai Allah ya ce wa najjainal lazina amanu wa anjainal lazina amanu muka tsiratar da wa'anda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma su sun kasance sun samu kariya ta wata riga a ƙalƙashin yi ma Allah da'a a ƙalƙashin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'a al-imamu shanqiti yake cewa wa'annan mutanen wa'anda Allah ya tsiratar da su su ne salih da mutanen shi da suka yi imani da shi haka idan muka koma a cikin littafin at-tahrir wa at-tanwir ibnu ashur a ƙalƙashin wannan ayat yana cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin cewa ya halaka adawa ya halaka samudawa a ƙalƙashin labarin kuma sai Allah yake nuhidda maka wata ma'ana yake ce maka ya tseratar da wa'anda suka yi imani daga mutanen annabi ad daga mutanen annabi samud al-imam ibnu ashur yake cewa fa madmunu hadhihi al-aya istisna'un min umumi ummatai adin wa thamud yake cewa a cikin wannan aya akwai wani abu da malaman larabci suke ce ma istisna'i bayan an ce misali da wane su shigo masallaci sai a ce amma wane da wane kas su shiga koko a ce a'a dukkan ku ku zo zan ba ku shikka goma goma amma banda wane da wane to shine al-imam ibn ashur yake ce ma Allah yana bada labari a cikin wannan ayoyin cewa duk da azaba ta zo duk da halaka ta zo ga mutanen ad da mutanen samud amma Allah ya tseratar da wa'ansu mutane wa'anda sun yi imani da Allah sun yi imani da abinda manzannin su suka zo musu da su ibn ashur yake cewa dan menene yasa Allah ya tseratar da su saboda sun kasance suna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan wan nadhru fi ma yunjihim min ghadabihi wa iqabihi sannan suna kallo menene zai tseratar da su daga hushin Allah kuma menene zai tseratar da su daga azaba Allah subhanahu wa ta'ala ibn ashur yake nuna ma cewa Allah yana nuna ma cewa duk yadda abu ya rantsabe to Allah subhanahu wa ta'ala idan dai kai nashi ne to duk yadda bala'i ya zo Allah subhanahu wa ta'ala zai hidda ka haka al-imamu suwiti a ƙalƙashin wannan tafsiri na wannan ayoyi yake cewa al-ma'na abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya nuna mana a cikin wannan ayoyin wa najjainal ladina amanu min al-azabi الإمام السويدي يكي توا مكسيرة تردى وأن بسكي إيماني دقى أزابا الذي أخذهم بكفرهم بالله مكسيرة تردى وأن بسكي إيماني دقى أزابا ديكام متعنا بسك كافر تيما الله يكي توا نجينا الذين وحدوا الله مكسيرة تردى متعنا بسك كأيتر دا الله وصدقوا رسله سك غزغان تمنزنن الله وكانوا يتقون سن كسنتي سنا صورو يخافون الله سنا صوران الله أن يحل بهم من العقوبة سبو دكر سوما يساميسو أبن ديسا ممتانن سواء دسك كافرتي ندق عذاب الله فآمنوا بلقاء الله سيسوك إيماني دتيوا للي زاس حدد الله سو أرانا تاشن القيامة وخافوا وعيده haka suka ji tsoron abinda Allah ya tanada na narko na azaba ga wa'anda busbauta mai shi kadai ba wasadqu rusulahu sannan suka gazganta manzannin shi ashe la'allakum tattaquna malaka yake Allah yake ce mana tabbas ku koda ku za ku samu takawa za ku samu kariya ashe abinda zai baka kariya daga fitintunu na duniya abinda zai baka kariya daga fitintunu na lahira shine ka tsaya inda Allah ya ce ka kuma ka tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ashe ka Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani mai girma ya nuna mana cewa duk mutumin da yake tsoron rayuwar duniya duk mutumin da yake tsoron in yan mutu yanzu su wane ne za su kula da ƴaƴan shi idan yan mutu yanzu ƴaƴan shi ina za su kwanta idan yan mutu wa zai biya musu kuɗin makaranta idan yan mutu wa zai kula mishi da bayin shi to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka wani magani wanda shine za kai bayanka da yarda Allah Allah ba zai taba bari ta wulakanta ba shine Allah ya ce kai imani ka ji tsoron Allah Allah ya ce wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan Allah ya ce mutanen da suke tsoron idan sun mutu za su bar zuriyarsu zuriyar da ba ta da gata ba ta da wanda zai kawo mata abinci ba ta da wanda zai bata inda za ta kwanta Allah ya ce falyattaqulla Allah ya ce to ka ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida su hadi magana wadda take magana tabbatacciya shine ka ce la ilaha illallah bayan ka ce la ilaha illallah abinda Allah ya ce ayi kai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a bari ka bari wannan shine abinda zai sa Allah subhanahu wataala koda bayan baka nan Allah subhanahu wataala shi ku ya dauki alƙawalin zai ma bayan ka abinda ko kai da kana nan baka yi musu wannan abin ba kuma baka isaka musu shi ba ba dan ku yi ma saboda baka da idan an hita da kyar za a samu kilan shinkawa a zo a daha to ina ta ga yau an ce ka hadu ka mutu sai Allah ya ce wannan ba aikin ka bane kawai abunda ake so gare ka ka samu takawa ka ji tsoron Allah Allah shine zai kare ka daga fitintunu na duniya ya kare ka daga fitintunu na lahira haka idan muka koma alqur'ani mai girma Allah yake cewa wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik annabi Musa da shi da Khidr lokacin da suka hita suna yawo a cikin wannan garin wanda ba a basu mafaka ba ba a basu masarki ba akwai wani mutum bawan Allah wanda duka gari akwai sarki azzalimi wanda zai kwace dukiya idan an bar ma yara sannan mutanen gari ba su da amana amma akwai wani bawan Allah da shi yana bauta ma Allah kuma yana da alaka kyakkyawa da Allah shi a lokacin da ya zo mutuwa sai ya yi gina a ƙarƙashin katangar gidan shi ya ɓoye dukiya ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ga dukiya nan na aje ina fatan ƴaƴana su riski wannan dukiya wannan katangai ita ce Allah ya katangar nan da ta ce haduwa ita ce Allah ya turo annabi Musa ya turo Khidr suka zo suka tada wannan katangai Allah da ya tashi ba mu labari sai ya ce dan mi yasa Allah ya turo annabi Musa su zo su tada wannan katangai Allah ya ce wa kana abuhuma salihan saboda babansu ya kasance mutumin kirki ne idan dai ka kasance mutumin kirki to babu kai babu fargaba da abin da zai faru da ƴaƴanka da abin da zai faru da zuriyarka haka idan mutum la'allakum tattaquna tabbas ku za ku samu kariya idan dai mutun yayi takawa ya ji tsoron Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai kare mushi bayan shi zaka ji ana a kowane gida akwai zakka a kowane gida akwai lalatacce a kowane gida akwai kaza akwai kaza duk da cewa lalacewa ya'a ba abu bane ba wanda yake ga hannunmu kowa bai kina shi ba ya zama annabi amma dai abu ne wanda Allah yana nuna ma cewa wallahi idan ka kiyaye dokokin Allah sai dai kaji ana cewa a gidan wani wani ya burkice wani ya zama dan shaye-shaye wani ya zama kasa amma a gidanka kai ba ka san ana yi ba zaka ji kowa yana gayin matsaloli na zamantakewa aure amma idan ka kiyaye haƙoƙin Allah kai ba ka san ana yi ba zaka ji mutane suna fama da matsatsi na rayuwa da ƙyar ake samu a ci amma wallahi idan ka kiyaye Allah kai baka san ana yi ba abincinka da shanka zai zanki zuma ta inda baka tunani Allah ya ce la'allakum tattaquna tabbas kau za ku samu kariya za ku samu rigar da za ta kare ku daga fitintunu na duniya da kuma abin da zai kare ku daga fitintunu na lahira shine Allah yake bamu labari a cikin wannan aya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku dandazan mutane ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku da mutanen da suka gabace ku la'allakum tattaqun tabbas ku za ku samu nutsuwa sai Allah ya ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan wannan ho dalili ne Allah zai baka kamar ka tambaye Allah to ya Allah menene dalilin da zai sa ni in bauta ma kai kadai sai Allah ya ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan saboda ya sanya maka ƙasa ta zamanto cewa shin huda ce a gare ka na san yadda kake samun nutsuwa idan kana bisa ƙasa ko ɗakin ka baka da nutsuwa hakana yadda kake da nutsuwa da cewa wannan sama ba za ta fado ma ba ko ɗakin ka baka da nutsuwar da cewa ba zai fado ma ba shine Allah ya ce was-sama'a bina'an ya sanya muku sama ta zamanto rihi Allah bai tsaya ba daga nan sai ya ce wa anzala minas sama'i ma'an ya sabkar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum Allah ya fitar da tsirrai Allah ya fitar da abinci arziki ne a gare ku Allah ya ce to Allah da ya hore ma ƙasa ya hore ma sama ya sabkar maka da ruwa daga sama ya fitar maka da tsirrai daga ƙasa sai Allah ya ce to fala taj'alu lillahi andadan idan dai kai ma kana so ka saka ma Allah da wa'annan abubuwan da yayi maka to kada ka sanya ma Allah kishiya abokin bauta a cikin ibadar shi Allah ya ce wa antum ta'lamuna indai ku kun san tabbas cewa Allah ya hore muku wa'anga abubuwan to bai kamata ku sanya ma Allah wani abun bauta ba wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ashe wannan shi yake nuna mana cewa malaman tarbiyya suna cewa lokacin da kake ma danka wa'azi ka zanki kokarin bashi dalilai da hujjoji lokacin da kake ma yaranka fada lokacin da kake ma wani mutum wanda yake kalkashin ka fada malaman tarbiyya suna cewa ka danki bashi hujjoji da dalilai wanda zai sa ya gamsu da abun da kake umarta shi ko da abun da kake hana shi ba dan komai ba saboda Allah da ya ce ka bauta mishi sai da ya zana maka dalili guda biyar masu nuna ma cewa lalle shi kadai ya kamata ka bauta mishi a kalkashin wannan malai yake cewa qala ibnu kasir yake cewa yarda Allah ta tabbata a gare shi al-khaliq li hadhihi al-ashiya Allah da ya halitta ma ƙasa ya halitta ma sama ya sabkar ma da ruwa ya fiddo maka da abun da zaka ci Allah malai yake cewa ibnu kasir yake cewa huwal mustahiqu lil ibadati shine Allah tilotal wanda ya kamata a tsaya a bauta mishi shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba ba tare da an hada da canfa-canfa ba ba tare da an hada da darmadar mallayu ba ba tare da an hada da zuwa gurin bokaye ba ba tare da an hada ba da taimakon wanda bai iya taimakawa a cikin abin da Allah kadai ke da iko akan shi a nan da malam yake cewa ibnu kasir malam ya kawo maka dalili daga qur'ani to yanzu kuma zai kawo maka dalili daga manya-manyan malamai ba dan komai ba saboda ka ƙara gamsuwa ibnu kathir wannan wani malami ne ba malamin tarihi wanda ana ce mishi imaduddin abul fida isma'il bin umar al-qurashi ad-dimashqi al-hafid al-mashhur wannan babban malami ne yana da wani littafi da ake ce mishi tafsirul qur'anil azim babban littafi ne na tafsiri da wannan malami yayi kusan akwai wahala mutum yayin magana kan tafsiri ba tare da ya gayi wannan malamin ba. Wannan malami an haife shi a shekara ta 701, baban shi babban malami ne wanda shi yake khutba a garin su, baban shi ya rasu bayan shi yana da shekara 4 a da rayuwa. Sannan Ibn Kathir ya rasu a shekara ta 771 ko 772, nan ne wannan malamin ya rasu. Sannan yana daga cikin malaman da suka koya ma Ibn Kathir karatu, akwai al-Imam Ibn Taymiyyah. Wannan Ibn Kathir yana daga cikin ɗaliban shi Ibn Taymiyyah wanda muka sani da Al-Harrani a Ad-Dimashqi. Ibn Kathir ya rayu ne a ƙarni na takwas, wani lokaci ne wanda fitintunu suka yi yawa ga al'umman musulmi. Akwai wani yaƙi da ake ce ma al-hurubus salibiyya, a cikin wannan ƙarnin ne wannan yaƙin ya faru. Sannan a cikin wannan ƙarnin Allah ya jarabci daular musulunci da yaƙuƙuka da tatawar suka kai mata, wanda shi ne dalilin da cewa fitintunu da ciyuka suka yawa a wannan ƙarnin da shi wannan babban malamin ya rasu a ciki. Amma duk da haka wannan malamin ya jajirce, ya yi karatu, sahayya ya yi littattafai da dama wanda al'umman musulunci sun ƙara da wannan littattafan. A ƙarƙashin haka malamai suke cewa babu wani mutum da zai ba da uzuri ya ba da dalili na cewa matsalolin rayuwa sun yawa, faɗi tashi ya yi yawa, ba zai tsaya ba ya koyi ilimin da zai amfanar da shi a ibadar shi. Ba dole an ce sai ka yi wa'azi ba, ba dole an ce sai ka zama malam ba, amma dai kuma ya zama wajibi abinda Allah ya sa ka koyi ilimin shi ya ake yin shi, abinda Allah ya ce ka bari ka koyi ilimin shi ya ake barin shi. Wannan malamai suna nuna cewa ba hujja bace mutum ya yi zamana idan dai har an samu wannan malamin a wannan ƙarnin da fitintunu suka yi yawa, ya dage ya tsaya ya yi karatu, to haka ya kamata a ce kowa ya dage ya tsaya ya nemi lahirar shi. A cikin littafin da wannan malamin ya wallafa, ya wani littafi da ake ce mishi Tabaqatul Fuqaha, ya yi littafi yana gayin matsayi na malaman fiqhu. Sannan ya wani littafi da ake ce mai Manaqib Shafi'i, haka yana da babban littafi na tarihi, wannan littafin ana ce mishi Al-Bidayatu wan Nihaya, haka yana da rubutu da dama wanda al'umman musulunci da daular musulunci sun karu da wannan littafin da ya rubuta. Ina ganin kuma a nan lokacinmu yayi abinda muka karanta daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada, kuskure ko tuntuban halshe, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.